Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmid din. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci. Mun shiga daren Lahadi, kamar yadda lissafi ya gabata, wanda shine daren 22 ga watan Al-Muharram shekara ta 1446 bayan Hijira. Daidai da 27 ga watan Yuli 2024, daga wannan masallaci a garin Obajana, inda muke wato yi majunanmu nasiha akan abin da ya shafi rayuwarmu da kuma addininmu. Dan uwa Mala Abu Waisa ya dauko zance, kuma ya fara daukan ya fara zuga mata kenan, za a ce ku na san suna san irin wannan karatun. Tsokacin da zan ƙara akan abin da malam ya faɗa shine waɗannan bayanan da yayi, kamar yadda suke a cikin wannan hadisi da aka ambata, kuma haka suka zo ƙarara a cikin aya Al-Qur'ani, cikin suratul Nisa'i. Fadan Allah madaukakin sarki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi ma hafizallah. Sannan Allah ya ci gaba da cewa, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in at'anakum fala tabghu alayhinna sabila wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma wa ayyuhum. Kun ga Allah ya bamu wato gundarin bayanin yadda za a gudanar da al'amarin mata a waɗannan ayoyi, kamar yadda malam ya bayyana cewa a kyautata musu. Allah ya ɗaura namiji ya zama shugaba a kan shugaban nan, shugabanci ya samu wannan darajar shugabanci ne saboda ya sa dukiyarsa, ya yi sadaki, ya yi lefe, ya gina gida, ko ya kama haya, sannan yana ciyarwa. Wannan shi ya bashi mutunci da darajar ya zama shugaba. Daga sadda miji ya kasa yin waɗannan ayyukan, za ka ga ya rasa darajar shi ta shugabanci. Kamar yadda Ibnu Hazmin yake faɗa cewa ma bai cancanta ma a mai biyayya ba idan ya kasa kawo abinci. Ibnu Hazmin ne ya faɗi wannan. Kusan shi bai da wasa. So idan kuma har aka kai ga tayi wani laifi, za ka ce abu waɗannan matakan. Ina so na ƙara emphasizing musamman ga matakin duka din. Yana da ban takaici kaga mutum ya maida kanshi kaman wani Alhaji Shago ne, ko dan ana, ko me yake ci mishi irin ɗan dambadin nan. Kawai kaga a ce ya ji wa mace ciwo, ko ya murguɗa mata baki, ko ya karya ta, wato ya ɗauka kaman yana damba da sa'an shi, wani har da kokara, wani har da bulala. To ina magana, fa innahunna awanin bainakum. Awanin jam'i ne na aniya, shine al-asir, wato kamamme, kaman fursuna. Kamar yadda malam ya ambata, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun mallake su ne da kalmar Allah. Wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. Idan ba dan shari'a Allah ba, ta yaya zaka ga ƴan mutum sai da ta gama girma, ta balaga, ta baka sha'awa, ta burge ka, kawai kace kana son ta. Baka san ya kai aka haife ta ba, nawa aka biya kuɗin awo da kuɗin CS ko kuɗin haihuwa asibiti, aka kashe kuɗi, aka yi mata hakika, aka yi wankan jego, aka bata abinci, aka bata nono, aka yaye ta, aka sata a makaranta, kullum a ɗinka mata sutura, a yi mata wannan, a yi mata wancan, in ba ta da lafiya a kula da ita, duk baka san wannan ba. Sai ta girma, ka ga halittarta ta ƴa mace ta burge ka, sai ka zo kai mata wasu kalmomi, kai mata ƴan dabaru, sai ta fara jin magana ka fiye da kowa, ta bijire wa kowa sai kai. Wata ma ta yi wa iyayen tsaurin ido a kanka, kuma a hakan za su kawo ta, su ƙara tattaro wasu kayan arziki, su kawo ma, su kawo gado, su kawo katifa, su kawo gara, su kawo manja, kuma a yi ta maka godiya. Daga nan kuma al'amari ya juye, in za ta je wurinsu ma sai da izininka. Duba ka gani fa, in ka ce ba za ta je ba, baban sai ya ce mata ki mijinki biyayya. Duk wannan saboda Allah ya baka wannan darajar ta cewa kai ne mai gidanta. Amma kuma sai ka wulakanta wannan darajar da wannan alfarmar, ka watsa ma iyayenta ƙasa a ido, ka ci mutuncinta, wani ma ya zagi iyayen. wani ma ya je har gaban sirkan ya faɗi maganganu na rashin mutunci. Wannan duka muna aikatawa, ko ba gaskiya ba. Zama mu tsoron Allah mu tuba, ba daidai bane wannan. Wallahi iyaye sirkai suna jin takaici, suna shan wahala a hannun mazajin ƴaƴansu. Su ko matan tunda tana son ka, haka za ta haƙura, ta yi ta bin ka sau da ƙafa. Wani lokaci har ta kamu da wani ciwo, ta kamu da depression, ko ta kamu da hawan jini, ko ciwon yunwa ɗin nan na zamani ulcer, saboda ka hana ta abinci. Musamman in ka sake ganin wata, da zaran ya ga wata a waje jikin shi na rawa kuma shikenan. Wulaƙanci iri-iri, neman fitina, shine fala tabgu alaihin nasabila din Allah. Akwai wanda kawai yana jira a yi rabin laifi ne ya ce ya yi saki. Wanda a shari'a kuma akwai ƙa'idojin da aka ambata na saki, kamar yadda muka ji a wannan aya cewa wa in khiftum shiqaqa bainahuma, in ana tsoron rabuwar kai tsakankaninsu to ba saki yake ba. Sai aka ce fa ba su haka man min ahli, a kira wani mai kirki mai hankali cikin ƴan uwansa, wa haka man min ahliha, samo wani a cikin ƴan uwanta su zauna a yi musu sulhu. Matakin farko kenan, in sulhu ya ki yiwa, sannan akai ga waɗancan matakan na ƙaura na kaza na kaza. Idan aka yanke tsammani daga cewa auren ba zai yiwu ba, kamar yadda aka yi shawara aka ɗaura auren, haka ya kamata fa a sake yin shawara cewa to wannan auren rabuwa ya fi, to sannan ne ya kamata a yi saki. In kuma an yi saki akwai ƙa'idojin shi, akwai mut'atu talaq, yadda ka ba da sadaki, ka ba da kuɗin ɗaukan amarya, ka ba da kuɗin kitso da ƙunshi ɗin nan, ka ba da kuɗin ɗinki, haka kuma ake so ka ba da kuɗin saki. Yes, indai a shari'a za ka bi, kar ka sake ta sai a cikin tsarki, sannan kuma za ka yi mata sallamar saki. Wanda ake so mai kuɗi ya bayar da yawa, mara kuɗi ya bayar gwargwadon haka. Yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq ma ataahu Allah. Za ka saki mace, kai mata kyauta da gida ko mota, ko ka kai ta aikin haji, ko ka bata wasu miliyoyi ka ce ta jajari tukunna. Idan kai talaka ne kuma, to abinda ya sawaka 10,000, 20,000, sabuwar waya, ƴan atambofi, dole sai ka yi wannan sannan ake yin saki. Waye ta bayar wannan sakin jama'a? Sannan kuma ka ce ta zauna a gidanka ta yi idda, saboda watakila a wajen iddan ma a samu sulhu. La tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra. Amma cewa zai kanna dawar ta dake a gidan nan dan kaza kaza kazanki. In na dawar ta dake sai kin yi kaza kaza kaza. Wannan duka cin mutunci da cin zarafi, ba fa ka ci banza bane. Zalunci ne kuma ta ce Allah ya isa, ko bata faɗi ba Allah yana gani fa. Shine kamar yadda malamin abata sai a waye gari kaga al'amura sai rikice maka kai ma. Saboda akwai haƙoƙin masu rauni waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zaran sun ce Allah kaga an cuce mu, Allah zai ce ni ne wakilin haƙoƙinku, ba zan bari a zalunce ku ba. Saboda haka mu sani cewa akwai wannan haƙƙin. Wani kuma har ya haɗa ma da ƴaƴan da aka haifa duk ya ta cin zarafinsu saboda uwar. Ba na cewa wai su matan ba su da laifi ko kuma dai a innocent, ba a faɗin haka, su ma suna da irin nasu. Yawwa, wani ya ce yawwa. Shi sa idan muka ɗauko faɗin Allah maɗaukin sarki da ke cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alullahi fihi khairan wajallahu fihi khairan kathira. Ita ma cikin suratul nisa'i ne ko? Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku rayu da matan ku bisa al ma'ruf. Akwai abubuwa guda biyu da kamata mu kalla anan. Lafazin ashiruhunna da aka ƙara mishi alif yana nuna cewa wato rayuwan ba na gishiri in baka manda ne. Wato kowa dole kyauta samu kowa, kamar aka ce qatalahu, wato sun yaƙi da junansu. Haka aka ce nasahahu, sun yi ma junansu nasiha. To haka ashara, sun rayu da juna, kowa ya yi abin da ke kanshi na haƙƙi. A lokacin da za ka kyautata mata, to ita ma wajibi ne ta kyautata maka. Kowa dole ne kyautata ma ɗan uwansa. Ita kam in ba ta kyautata maka ba, Annabi ya ce mala'iku, ƴan aljanna mata hurul ain, wanda aka ware wa mijin kiɗin nan da kike ta mashi wulaƙanci, za su kuni su kwana suna tsine miki albarka, suna cewa Allah wadarin wannan sakayya, kina wulaƙanta mai gidanmu alhalin shi baƙo ne a wajenki. Saboda haka sai kiga ke ma duk abin da kike ya rikirkice, in ma kina wata sana'a ne kiga babu riba saboda tsino ya aljanna ta kama ki saboda haka ki san wannan yake yar uwa musulma abinda kike mijinki na kyautatawa bautar Allah ne aiki ne na lada gagari babu wani aikin da mace za ta yi da ya kai falalar ta zama mata aure ta zama uwa ta ma ƴaƴa tarbiya ina faɗa ma wasu ƴan uwa wata magana ran nan cewa a yanzu an rudu mata da cewa kowa wai ta tsaya da kanta ta zama woman woman leader ko ta zama kallabi tsakanin rawuna ko ta zama ƴar kasuwa ko ta zama barista ko ta zama likita ko wani abu duk wannan abubuwan da ake ganin mata suna zama yanzu ana celebrating din su fine ta ci nasara a matakin kanta to amma ka'idar ita ce za ta yi cin nasara a matsayin ta na mace idan tana kafada da kafada da maza cin nasaran ya tsaya iya kadai ita ko kuma ta hakura da cin nasarar ta ta zauna a gidan mijinta ke tarbiyyar ƴaƴanta ta samu ƴaƴa wasu ko dozin ko guda shida ko guda takwas duka su ci nasara a rayuwar su wanne yafi mata alkhairi in suka ci nasara kuma ita dama ta riga ta gama lulawa yi sai za ta dinga bada umarni ne kawai wato ko ita ta ci nasara amma kuma tana da frustration babu wanda zai shiga karkashinta kuma ya ji daɗi ba za ta iya kuma tarbiyyar ƴaƴa na garba wata ma ba ta samu halin haihuwa ba kuma mijin in ma ta yi aure sai dai a dinga yin auren dai kawai haka nan dai ana dai haƙura da daɗi ba daɗi amma idan ta haƙura da nata nasarar ta gina ƴaƴanta to ta gina wa al'umma mutanen kirki galibin waɗanda suke zuga mata yanzu cewa mata su yi kafaɗa da kafaɗa da maza iyayensu ba irinsu ba ne iyayensu irin iyayenmu ne matan gida matan aure masu zaune da kishiyoyi a cuɗi juna a yi wa mai gida biyayya amma suna zuga ƴaƴanmu yanzu cewa kar su sake su zauna a gida su fito irin yadda maza suka fito a yi gwagwarmaya da su to wannan shine abin da yake faruwa da ƙarshe suna shiga cikin damuwa da frustration almuhim wajibi ne yake wa mijinki biyayya kuma shi ma mas'uliya ce a kansa ya rayu da ke bil ma'ruf to bayan da muka ji ma'anar mu'ashara din sai kuma mu tambaya menene ma'anar al ma'ruf ibnu usaymin yake faɗa a cikin tafsirin wannan aya yake cewa abinda yake nufi da al ma'ruf shine duk abinda zaman tare da al'adu masu kyau suka hukunta da kuma abinda ya dace da shari'a idan ya saba wa shari'a ba za a aikata ba yace wannan kuma ya shafi magana da aiki da kuma saryar da girmanka a gaban abokin zamanka wato ka faɗi magana mai daɗi bil ma'ruf sannan ka aikata aiki na girmamawa bil ma'ruf sannan kuma ka taya ta hidima baya cikin wato al ma'ruf kamar matarka a can garinku cikin jigawa ko Kano ko Sokoto ka zo nan Obaja na ka zauna wata shida wata takwas ba ta san inda kake ba baya cikin ma'ruf baka san yaya take ci ya take sha ya take yi da buƙatar ta na ɗa namiji ba wani ma ba zai aika da kuɗin abincin ba wani ma zai iya blocking ɗinta ma a waya saboda rashin mutunci wannan baya cikin ma'rufi baya cikin ma'rufi zagi da cin mutuncinta ko aibata ta ko yi mata gori ko muzanta halittarta ko nuna mata cewa ai ta tsufa ta zama choose duk wannan baya cikin ma'rufi wa qulil linnasi husna baya cikin ma'rufi duka da aka ambata shari'a ta halasta shi ne in ya zama larura amma annabi sallallahu alaihi wasallama yace ni masu labari suka ce bai taba daga hannun shi ya dagi wata mata aure ko wani mai aiki a gidansa ba bai taba dukan kowa da hannunsa sai dai in a fagen jihadi saboda kai da ka zama da an yi magana ka kai mari ba an kara ba a ji ka ƙara taro ta tana wani ma yanda ka san irin dan kwala din nan ko sai dai ji ta sai dai a ji kawai ya kwashe ta da kafa haka kaman defender kaga wannan ai wannan zalunci ne wannan shine abuse wanda yake jawo matan su kangare su zama yan feminism din nan musamman tana da ƴaƴa su tashi su ga kana mata irin wannan wulakancin kana ɗacin rai kana zafin hali shi yake haifar da abubuwa iri daban-daban wata ta yi zuciya ta sa mishi guba abinci ko ta gudu ko ta shiga wani fasikanci duk yana faruwa muna jin labarai iri daban-daban waɗanda sai dai ka ta ba su haƙuri kawai ka ta ce musu ku yi haƙuri Allah zai cece ku wata rana haka nan bayyana sirrorinta kaje dandali kai ta maganar matarka ko kuma ka dinga yin posting kana bada labarin irin abin da ta yi. An tambaye wani tabi'i ya saki matar shi, kafin ya sake ta ana tambayar shi me yasa kuke ta rigima, yace matata sirina ne ba zan faɗi rigima dake tsakanin mu ba. Bayan da ya sake ta sai aka ce to me yasa yanzu ba za ka ba mu labari ba, yace to dan me zan yi labarin matar da ba matata ba, za ka ba wanda ya san abin da ya hada su. Saboda haka amma wani za ka ga ya saki mace kuma ya dinga bibiyar ta wai kada wani ya aure ta, ce za ta gane kuranta ba daidai take ba, da ya ji wani na son ta zai je ya je ya bada munanan maganganu da shaidu na ƙarya akan cewa ga matsalarta, ko kuma yanzu ya nuna mata cewa zai dawo da ita, ina nan ina shiri ne kake damu, saboda ya kore mata masoya. Wannan duka hanyoyi ne na zalunci jama'a. To hatta idan ka tashi rabuwa da itan, kamar yadda muka ji an ce wa in aratu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataytum idahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a, in ma kai nufin zaka canza mace ka auri wata ka saki wata, abinda ka riga ka bata na akwatuna na kyauta na kaza kaza, ka siya mata waya, ka siya mata takalma, ka siya mata mota, to haramun ne ka ce waje zaka kwaci. Allah ya ce ata'khudunahu buhtanan wa ithman mubina, ata'khudunahu qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza, dan me zaka kwaci bayan kun yi tarayya da ita, kun kwana wuri guda, kun cuɗanyi juna, kun kwana kun tashi babu abinda ba ku sani ba na junanku, sannan kuma ta rike babban alƙawari a kanka, shine zaka ga cewa hatta iyayentan nan ta fi jin ka a jiki fiye da su. Idan babanta ya mutu yau za ta kuka, ma za ta dawo ta kwana tare da kai, kuma in ka rungume ta za ta rungume ka, za ta yi maka abinci. Idan babanta, idan aka ce ta zaɓa da a ba babanta muƙami da a baka, za ta zaɓa a baka. Gara a baka muƙamin ka samu kuɗi ta ɗauka ta ba babanta, ta fi ganin kai ka fi mata akan ubanta. Kaga wannan ta ɗauki alƙawari ne girma game da kai, ya kamata ka mutunta ta ka san darajarta. Babu shakka iyayenmu da kakanninmu ba haka suka rayu yadda muke rayuwa yanzu da iyalanmu ba. Mun biye ma kiɗan shedan da sarewarsa, mun biye ma abubuwa da muke kalla ko muke jin labari na baɗala iri daban-daban, da abubuwan da ake tallatawa a shirye-shirye na diramomi da sun canza mana akalar rayuwarmu da mutuncin da ke tsakankaninmu da iyalanmu. Mun ji labari game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake rayuwa da iyalansa. Nabi sallallahu alaihi wasallama yace yakan yi guduma da Aisha, sukan yi tsere. Wata rana ya fita da daddare ta ɗauka ko zai je gun wata mata ne, sai tana leƙa me yake yi, shi ya tafi baki'a ne yana ma musulmai addu'a. Yace da ya dawo ta rugo da gudu ta riga shiga ɗaki, yana zuwa sai ya ji tana haki, yace me ya faru? Tace kaina ke ciwo. Yace aiki da gaya mun gaskiya ma baki faɗa ba, Allah zai turo mala'ika ya gaya mu. Tace to ai kai ne, ya za ka tashi ka fita, baka gaya mai inda za ka je ba, na ɗauka ko gurin wata matar za ka je, shine na bika, sai na ka tafi baki'a. Sai da Allah ke kin cika shirme da Allah. Ce ke da yau in kika mutu ni zan miki wanka ma ne miki sutura, me matsalar ki a duniyar nan? Tace to ka ji ba, ka kosa ma na mutu kai wani auren. Kawai sai ya yi murmushi ya rabu da ita. To yanzu ma kana da irin wannan juriyar, ko da mace ta nemi ta tunzula ka ko ta hargitsa ka, sai kawai ka nuna mata ba komai. Nabi sallallahu alaihi wasallama haka yake wa duk matan shi, yana iya yana zaune suna cacan baki ko suna tattaunawa, sai dai kallon nan kawai kallon can, baya zagi, baya ashariya, baya ce musu komai, sai ba su yi abinda suka saba na kishi tsakankanin mata. Haka wata rana Aisha take ce masa, wai me ka gani a jikin wancan? Tana ishara zuwa ga Safiya. To anan sai ya yi mata tankiya, saboda yanzu za ta ci naman wata ƴar uwarta. To kar ka bari wata mata ta sa kana ku haɗu kai da ita kuna zagin ƴar uwarta ko abokiyar zamanta, ko kuma ma wani daga budurwa ya samu ko wata bazawara da ta ruɗa shi, sai ya dinga zaunawa shi da ita, ce ta cin mutuncin ta gidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, kin faɗi kalma mummuna wanda inda za a sanya ta a ruwan teku sai ta mai da shi kamar kwata saboda muninta. Ta ce malaka wali Safiya, ni ban san abin da ka gani a wannan ƴar gajeren matan. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora da su cikin wannan haƙuri da tausasawa da nuna musu ana tare, amma baya bari su ci zarafin junansu, amma in shi suka ma sai ya haƙuri ya kyale, shine har suka taɓa tunzura shi me yakon yayin irin yadda mu muke yi sai ban musu gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya rayu da su cikin wannan hakuri da kyautatawa kuma karka zo baka bada abinci ba amma ka magana kuma ka maida abu fada ya kamata sai ka bada uzuri cewa ke baki san yadda garin yake baki ya hakuri a nemo amma wani da zaran an ce masa babu kuma yaga cewa shi bai da shi aljihu to yana ganin bai cancanci a tambaye shi ba kuma tambayar shi din nan wulakanci ne da rashin kunya da laifi saboda haka sai ga ya dauki wani mummunan mataki shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata sun taba mishi wannan irin wannan tijara cewa mu bai da zaman da ake yi ba ehe ka roki Allah kawai ya sakin maka kudi mu ma mu saka ta muwala dan me zaka bar mu haka a wuna a kwana ba a ci ba ai wata daya wata biyu ba daga ba daura tukunya ba kuma annabi an bashi zabi an ce ya zabi ko ai mishi ayi shi sarki annabin Allah irin Sulaimana mai arziki mai wadata ko kuma ayi shi manzo kuma bawan Allah irin Isa alaihi salam sai ya shawarci malaika Jibril ya ce wanne kamata in zaba sai ya ce ka zabi bawa din cito na zabi wannan yafi maka falala kar ka zabi wancan din na irin na annabi Sulaimana bai kai fallan wannan ba so da ka sai zama gidan manzo Allah gida ne irin na talaka wanda sai abinda aka samu ake ci wata rana sai mata suka hada gayya suka bi suka same shi suka ce ba mai da irin wannan zaman ba kuma muna so ne mu dinga ci muna sha muna shiga muna fita nan bai tanka musu ba bai musu tsawa ba yana kallon suna gama wannan maganar sai da suka gama ya tashi ya ba su waje yace ma kowa komai ba to ya zama ka iya kame bakinka domin kar ka zama cewa har ku wayi gari kuna sa'in sa da mace tun kana fada tana shiru har ka fada ta mayar wata na har ka fada ta ce ƙarya ne ko kuma ka fada kawai ta ce ga yawa keya dan kwali ya baka amsa ko ta daga dan kwalinta ko kuma kana magana kawai ta dauko wata waka kawai ka fara magana kawai ta ce ayi lale mara ba san gaya wato ma kai ma wani dan asharle ne kawai kaga raini ya shiga kuma galibi rashin dattakun kake sa wannan raini ya shiga idan ka rike mutuncinka ka rike gaskiya ka rike amanar da aka baka za ta mutunta ka ta san darajarka haka kuma za ku rayu yanda iyayenmu suka rayu da iyalansu ba za ka taba jin wato ana ma kiran sunan mai gida ba za ka tashi baka san ma ya suke kiran shi ba baka san ma yaushe suke zuwa wurinsa ba baka san yaushe suke magana ba ba sa yin komai a gaban yaya mu kuma yanzu komai wata ma a status take ba ta saka in ta yi fada da mijinta ta saka a status ko ta tafi irin wannan group din nasu na please hide my ID ta kai kara cikin dubban mutane cewa a gaya mata ya zace da mijinta kafin ka ankara an ba ta shawara guda dubu da guda daya babu ta gaskiya akai ko guda daya Allah ya kyauta yawa masu albarka kana cika ku da dogon surutu wannan zancen yana da yawa gaskiya amma dai ina fata a cikin wannan mun tsince abin da zamu iya dauka matsayin nasiha ubangiji Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah kuma ya sa mu samu kyakkyawar alaka da iyalanmu shedan shine yake farin ciki da samun matsaloli a gidajen aure saboda za su haifar da samun matsaloli a cikin al'umma galibin yara da suka taso a cikin broken homes za ga suna zama wato matsaloli a cikin al'umma da haka shedan yake farin ciki yaga cewa an samu matsala tsakanin iyalai to mu dinga hakuri mu tausasa kuma mu dauka cewa ibada ce mu nemi ladanmu a wurin Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله